coronavirus ko COVID-19. Amsa tambayoyi akan rayuwa da annobar coronavirus da guguwarta. Fitowa ta 11. Dan uwanmu na Lunguna a cikin birane da kauyuka suna aiko da tambayoyi da suke da muhimmanci kwarai da gaske. Suna kuma buƙatar a amsa musu domin kauda hautsini a fahimta da rudanin da ake ta yadawa. Abinda na yadda da shi shine tattaunawa ta ilimi bisa ladabai da ka'idodin ilimi. Kada mu manta, annobar ta zo da matsaloli da sababbin matsaloli masu yawa. Wanda dole a samu sabanin ra'ayi a kokarin ba da fatawa akan su. Amma wannan ba zai hana a tattaunawa, domin akwai fa'idodi a tattaunawar. Imamu Shafi'i ma yana cewa kada mutum ya ki sauraron wanda ya saba masa a ra'ayi, saboda saurarensa zai iya sawa mutum ya fadaka daga wata gafala da ya yi. Zai kuma iya samun abin da zai dada tabbatar da shi akan abin da ya nutsu da shi na gaskiya. Kuma yadda ya faɗi wannan magana a cikin Al-Risala tata Shafi na 510, wato a larabce, wala yamtani'u min al-istima'i mimman khalafahu li'annahu qad yantabihu bil istima'i li tarki al-ghafla wa yazdadu bihi tathbitan fi ma'taqadahu min as-sawab. Bayanan da zasu zo tattaunawa da amsa ce ga wasu tambayoyi da aka yi. Nake kuma ganin akwai buƙatar a ƙara bayani akan su. Matsala ta daya, wani cikin mutane yana cewa wai a shari'ance ba annoba ake yi a Najeriya ba, saboda mutanen da suka mutu sakamakon coronavirus kaɗan ne a ƙasar gaba ɗaya, sannan a duniya kuma waɗanda suka kamu a lokacin ba su kai miliyan 3 ba. Wai a lokacin annabi alaihi wasallam da sahabbai ba haka ake yin annoba ba, mutane da yawa ne suke mutuwa har ta kai wato ko kuma har ta kai aka riƙa wato haka rani guda ɗaya ana saka mutane da yawa a cikinsa. Aka riƙa jawo ƙofa ana kulle gidaje, wai duk a cikiwa a lokacin annabi alaihi salatu wassalam da sahabbai. A zaton masu wannan magana an taɓa yin wata gagarumar annoba a lokacin annabi alaihi salatu wassalam, wanda kuma ba haka ba ne, don ba a taɓa samun wata gagarumar annoba a garuruwan musulmi a lokacin annabi ba. Wadda aka yi ta shafi Iraki ne a shekara ta 6 bayan hijira. A lokacin kuma Iraki tana hannun kisara, ba wai musulmi ne a kasar ba. Ana kiranta da suna Da'uni Shirawayhi, Tarikhu Ibn Abi Khaisama, Mujalladi na 4, Shafi na 15. Don haka annobar ba ta shafi musulmi ba. Annobar Amwat kuma a shekara ta 18 bayan hijira, a lokacin Sayyidina Umar aka yi ta. Annoba suna ta tara kurum. Ga wanda ya karanta tarihi irin na annoba da aka samu a daulolin musulunci da suka zo daga baya, ya san annoba tana zuwa kala-kala, iri-iri. An kawo cikakkun misalai musamman a bayani na 4 da ya gabata. A yanzu kuma malaman wannan zamani suna ba da fatawa da ta shafi irin annobar da ta zo a lokacinsu, sannan matakan gane cutar da hanyoyin daƙile ta sun bambanta daga waccan lokacin zuwa yanzu. A da wasu wuraren ba su samu wayewar cewa cakuɗayya tana ruza wutar wata annobar ba, don haka suke ta cakuɗuwa har ta jawo aka sami mutuwar mutane da yawa. Ibn Hajar ya yi ishara a kan haka game da annobar shekara ta 833 bayan hijira, wadda cakuɗayyar mutane ta rura wutar yaɗuwarta. Kamar yadda Ibn Hajar ɗin ya faɗa a cikin Anba'ul Gumri da Abna'il Umri na wato nasa Mujalladi na 8, Shafi na 201. Idan ba a ɗauki matakin killace mutane ba a wannan lokacin, da mutanen da za su rasu sakamakon coronavirus suna da yawa. Abin da ya faru a Tana da Italiya da Spain har da Amerika da sauran ƙasashen Turai na mutuwar dubunnan mutane, wasu kuma suna can a kwance, ya ishi mai hankali tunani. Idan an yi la'akari za a ga halin yanzu kamar annobar coronavirus ta fi jiga ta ƙasashen Turawan ma a kan ƙasashenmu. Masu hankali duk sun san ana annoba a duniya, kuma tana shiga kowace ƙasa. Akwai ta kuma a Najeriya da jihohinmu na Arewa. Ba dole sai an mutu a lokacin annoba ba. Ma'anarsa ita ce a samu wata cuta da za ta zo da wani yanayi na musamman na yaduwa yaduwar kuma ta zanto mai yawa da illahani ga halitta ta yadda sauran cututtukan da mutane suke fama da su ba ta zuwa da irin wannan yanayin wannan yana nufin koda ba a mutu ba a sakamakon wata cuta amma tana da lahani ga mutane ko dabbobi ko tsirrai ko kayan noma wannan ita ce annoba idan kuma mun yi la'akari da wato ma'aunin hukumar lafiya ta duniya wato WHO tun a farkon watan Maris 11 ga watan Maris din shekara ta 2020 suka sanar da cewa fitar coronavirus ta zama pandemic wato gagarumar annoba da take lankwame rayuka matsala ta biyu wasu suna ganin kamar tsoron coronavirus ya yi yawa a tsakanin al'umma suna ganin fatawar da malamai suka bayar na a zauna a yi ibada a gida duka tsoro ne ya yi yawa har jin tsoron coronavirus ya sa an bar wasu abubuwan wajibai sunnoni kamar zuwa masallatan jami'i da juma'a da tarawi da sauran ayyukan alherai wannan tunanin ba daidai ba ne domin jin tsoron don kare rai da lafiya abu ne da Allah maɗaukakin sarki ya dasa shi a cikin halittar ɗan adam sannan shari'ar musulunci kuma ta nuna mana kada a jefa kai cikin halaka kada a bi hanyar da mutum zai kashe ko halaka kansa kamar yadda suratul baqara ta faɗa wato sura ta biyu aya ta 125 da nisa'i aya ta 29 a cikin hadisai kuma amru dan as Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa yadda ya zama shugaban wata runduna a yakin zafi 30 tare da manyan sahabbai sai janaba ta kama shi a wani gari yace sai na ji tsoron in nayi wanka zan halaka sai na yi taimaka matan nan nayi musu sallah daga baya sai aka fada annabi alaihi salatu wassalam sai ya kirawo shi yace amru yaya kai wa mutane sallah kana da janaba sai na bashi amsa bayanin abin da ya hana ni yin wanka sannan nace naji Allah madaukakin sarki yana cewa kada ku kashe kawunan ku domin Allah madaukakin sarki mai rahama ne a gare ku dan haka nayi taimama sai annabi alaihi salatu wassalam yayi dariya bai ce komai ba Abu Dawud da Musnad na Imam Ahmad sun fitar da shi wannan hadisin ya nuna mana yadda wannan ayar take da fadi mutum kuma zai yi kaffa kaffa da ransa da lafiyarsa akan wannan dan mutane sun guje coronavirus ba su da wani laifi sannan kuma dalilan da malamai suka bayar a fatawoyinsu ya bada bayanin yadda za a yi salloli da ibada a gida kamar yadda bai wato bai yi alwala ba amma ya yi taimama makasudi dai shine ya kauce wa halaka sannan annabi alaihi salatu wasalam ya tabbatar da shi akan haka wannan kuma bai hana a yi tawakkali ga Allah ba za a gane haka sarai hadisi annabi alaihi salatu wasalam da yake cewa cuta ba ta tashi da kanta daga wani mutum zuwa wani amma ka guje wa mai cutar kuturta kamar yadda za ka guje wa zaki Bukhari da Muslim sun rawaito wannan hadisi haka nan kuma hadisin nan sanan ne wanda yake cewa idan annoba ta faru a wata ƙasa ba kwa cikin ƙasar to kada ku shiga idan kuma kuna ciki ta abu to kada ku fita daga ƙasar don guje mata muwadda sahihul Bukhari da Muslim duk sun fitar Imam Ibn Rajab al-Hanbali yana bayani akan wannan hadisin da irin sa baki daya da cewa an umarci bawa da ya kiyaye abubuwan da za su jawo masa bala'i in yana cikin lafiyarsa an umarce shi kada ya jefa kansa cikin ruwa ko wuta ko ya shiga karkashin wani rusasshen gini da sauran irin abubuwan da aka san a al'adance suna halakar da mutum ko su yi masa lahani haka nan kaucewa kusatar mara lafiya kamar kuturu ko kuma shiga cikin garin da ake annoba domin waɗannan duka suna kawo rashin lafiya da mutuwa Allah dai maɗaukakin sarki shi ya halitta abubuwa ya kuma halitta yadda za su yi tasiri ba wani mai halittar banda shi ba kuma mai kaddara komai sai shi kadai kamar yadda malam ya faɗa a cikin Lada'iful Ma'arif na Ibn Rajab din shafi na 75 a wani lokacin kamar yadda wasu malamai irin su Ibn Rajab da Ibn Hajar suke faɗa in tawakkalin mutum ya yi ƙarfi zai iya kutsawa cikin wani abu da yake akwai haɗari idan ana son cimma wata ƙwaƙwarar maslaha ta kowa da kowa ko ta ɗaiɗaiku da Da'ibul Ma'arif na Ibn Rajab din shafi na 75 da kuma Fathul Bari na Ibn Hajar mujalladi na 10 shafi na 187 wannan abin da suke faɗa ba zai yi a tabbata shi ga kowa da kowa na al'umma ba saboda yawanci in ban ce duka ba a wannan lokacin ba a kai wannan matakin da wannan malamai suke magana akan sa ba kuma labarin al'umma ana daukar sa ne akan matsakaicin lamari dan haka abinda mutane suke kai dangane da coronavirus na kokarin tsira da rayuwarsu da lafiyarsu shine yafi dacewa da su a yanzu matsala ta uku wasu kuma suna ganin kamar akwai wani koyayyen shiri na tinkiri wanda za a dakile karatuttukan addini sallolin farilla da na juma'a da kuma hana majalisin ilimi har suka ce ai kwayar cutar da ta saba da kasar sanyi ba za ta taba rayuwa a kasar zafi ba misali a inda awan sanyi ya kai awan kankara babu yadda za a yi kwayar cuta a irin wannan gurin ta rayu a kasashen da awan zafin su yakan kai digiri 40 har da wani abu a wasu lokutan suna ganin cewa misali idan mutum ya siyo saniya daga Belgium zuwa Nigeria dole ya saba mata yanayi irin na Belgium saboda bambancin temperature kuma ko mu a nan kasar bambancin temperature tsakanin kudu da arewa ya haddasa bambance-bambancen kayan amfanin gona da kuma kiwo ina ganin wanda bai san tarihi ba sannan kuma bai kula da abin da yake faruwa a duniya game da coronavirus ba shine zai faɗi irin wannan maganganun bayo aka fara yin kulle ba idan annoba ta samu a cikin bayanai na baya na kawo misalai da yawa sannan kuma a halin yanzu ba musulmai kadai suka dakatar da ibada ba masu addinai da yawa sun dakatar da abubuwan da suke yi kamar yadda kowa yana gani sannan kuma masu sharholiya waɗanda daidai da kiftawar ido in an ce su dakata ba gaira ba dalili ba za su bar abin da suke yi ba amma Allah madaukakin sarki ya koro coronavirus ga su duk sun watsar sun gudu duk san duniyarsu da kokarin tarata da kiyaye ta sun bari sun arfi dan haka ba mutumi ne kadai suka dakatar da majalisa ba majalisai ba a bangare na biyu na waccan tambayar shine zancen cutar ba za ta zauna a kasashe masu zafi ba wannan duka zance ne yanzu waɗanda aka bincika aka gamsu da cutar sannan suke mutuwa a Chadi da Sudan da Niger da nan ma Najeriya din duka za a ce wani abun ne daban yake kashe su ba coronavirus ba bayan ga dalilai an gani sai masu wannan ra'ayi su faɗa mana wato wani abu ne kuwa yake kashe su abun da aka yi a nan shi ne coronavirus ba cuta ce mai rai ba wato da turanci suke kira living organism virus ne ba bacteria ba ce da take da rai cutar coronavirus ba kamar malaria take ba wanda ba a samun ta kasashen da suke da sanyi sannan bincike ya zo ya tabbatar da cewa cutar coronavirus tana canje yanayi daga wannan wuri zuwa wannan ko zuwa wancan kuma a halin yanzu kwararan bincike sun tabbatar da cewa za ta iya yaduwa ma a wurin da yake zafinsa ya kai digiri 50 ko fiye da haka ta iya yiwuwa masu waccan magana sun kama bincike na farko ne ko na farko-farko tunda an faɗa yanzu ne ake ta bincike akan tabiarta amma ba su ci gaba da bibiyar yadda bincike ya daɗa burin ƙasa ba game da wannan baƙar cuta don haka duk wani misali da wasu shanu na Belgium ba zai tabbata akan cutar coronavirus ba don tana canja yanayi da ɗabi'ar kamar yadda likitoci suka tabbatar matsala ta hudu wani bayanin kuma da muka samu yana cewa wai a shari'a ba a sa doka akan abin da bai tabbata ba ko abin da ake hasashe na so a ce masu wannan magana su yi da baibayi da cewa su a iya sanin su kaza kaza da sun faɗa haka da an huta a zaton masu wannan ra'ayi sai a bari mutane su fara mutuwa ana gani sannan sai a ce to yanzu ya bayyana cewa ba hasashe ba ne yanzu kuma sai a ɗauki matakai aiki da hasashe abu ne tabbatacce a shari'ar musulunci wanda ya san haka ya sani wanda kuma bai sani ba ko matsalar tana buƙatar sai an ɗan buɗa ƙata kaɗan don bayanan da ake so a fahimta su zama a fili warawara a cikin ilimin usulul fiqh ana kasa bayanin da aka samu na ilimi akan wani abu zuwa gida biyar. Ga bayanin su kamar haka. Abu na farko, idan bayani yazo aka same shi kobo da kobo kamar yadda aka dauke shi tun farko, babu wani kokwanto akan sa, to dole mutun ya yarda da shi kamar wanda zai kalli rana lokacin da ta kulle, ko kuma wanda ya taka wuta. Wannan shi yake kira da wato yaqini ko kuma ilimi. Misalin sa kamar yadda aka umarce mu da mu yi sallah da azumi da aikin haji, dalilan yin waɗannan suna cikin alqur'ani da sunna. Abu na biyu, idan kuma ba a da tabbas kamar yankan wuka akan abu amma ana da zato mai ƙarfi akan sa, wannan shi ake kira da zannu. Irin wannan zaton ba shi ne irin wanda Allah madaukakin sarki da manzansa suka hana a cikin irin sa ba. Kalmar zannu malaman wannan zamanin suna da nadatan suna amfani da ita ne, amma ba dan tana da alaka da wancan ba, sai a kiyaye. Akan wannan ake dore yawancin matsalolin fiqhu, saboda yawancin su ba a bayyana su tsaro tsaro ba, dan haka sai malamai su bukaci su fito da hukuncin su ta hanyoyin ilimi da tsari na musamman. Misalin farillan alwala da suka shahara a nan nahiyar ta mu cewa bakwai ne. Za a ga wanke fuska da hannaye da shafar kai da wanke kafafuwa su ne kadai Allah madaukakin sarki ya faɗa tsaro tsaro a alqur'ani a cikin sura ta 5 aya ta 6 suratul ma'ida. Ragowar kuma kamar su tudawa da gaggautawa da niyya duka ijtihadi ne na malamai ya tabbatar da su a matsayin farillan alwala da talakari da wasu dalilan. Bahaushe yana kiran irin wannan nau'in da hasashi. Abu na uku, idan aka samu bayani amma bangaren daidai din ba shi da ƙarfi irin wanda aka yi bayani a sama, to ana kiransa da waham, wato abin da yake shirme ne da raya abu a zuciya da hayaniya mara tushe ba tare da wani tabbas ba a zahiri a game da shi. Kamar mutumin da yake alwala gashi bai wanke hannu ba amma ya rika ganin wato ya wanke, kamar wanda riyi bai fito masa ba dan ba alamun wari ba wani sauti na fitarta, amma duk da haka ya rika raye lallai wani abu ya fito daga gare shi. Abu na hudu, idan kuma aka tsaya ana ta diridiri ko wannan ne ko wancan, an kasa tantance wanne ne ba wanne ne ba, to wannan shi ake kira da shakku. Irin wannan aka fi a lokacin rakkanuwa, mutum ya kasa ganowa ko raka uku yayi ko ko hudu. Abu na biyar, duk abin da ya zo a baibai baya cikin waɗancan matakan da aka yi bayani, to wancan abu ana kiransa da jahilci. Misalinsa, wani ya cika baki ya san rana sosai, in an ce nuna mana ita to, ko ya yi bayani a kanta sai ya nuna jaki, yana ci gaba da sharhi a kan shi ne rana, wannan sai a kirawo shi da tsurgumin jahili. Bayan wannan mun tsaya mun yi waɗannan bayanai ne don za su taimaka mu gane amsar wannan tambaya cikin sauƙi, kuma sanin wannan ɗin zai iya yi mana amfani a harkokin mu na rayuwa da ilimi a nan gaba. Sai mu koma kan bayanin da muke yi. Za mu ɗauki misalin yadda Imam Malik ya ce, a daki har a rufe a kurkuku duk wanda ake hasashen ya saci kayan wasu ko ya kashe wani amma ya kiya bayyana gaskiya, to ma ce fa kurum a hasashi da hasashi. Amma Imam Malik da wasu manyan malaman suka ce a kulle mutum har a daki shi. Sharhu Ibn Nazimi na Imam al-Hukami, wato Lituhufar al-Hukami, Lituhufat al-Hukami mujalladi na 3 shafi na 1454. Sai kuma Al-Bahja sharhin Tuhfa mujalladi na 2 shafi na 596. A cikin wasu hadisai ma ya tabbata cewa Annabi alayhi salatu wasalam ya tsara wani mutum akan tuhuma sannan ya saki shi. Abu Dawud da Tirmidhi sun rawaiti wannan hadisi. Wannan hadisin ya nuna yadda ake aiki da hasashi. Idan bai tabbata ba sai a bar mutum ya tafi, idan ko ya tabbata sai a gina bayanai a kansa. Don haka cutar coronavirus gaskiya ce ba shirme ba ce, ko wani abu mara tabbas gashi muna ganin ana mutuwa ana rashin lafiya mai zafin gaske amintattun likitoci sun tabbatar ana daukar ta hanyoyin takuɗayya menene laifi idan hukumomi sun ja hankalin mutane ko an ma turzasa su don su zauna su kiyaye kansu da rayuwarsu ga wanda ya san shari'a a bayyana abin yake misali wani mutum ne mai suna Abu Isra'il yayi bakance cewa zai tsaya a tsaye ba zai zauna ba ba zai shiga inuwa ba ba zai yi magana ba yana kuma yin azumi a lokacin sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace aje a umarce shi da yayi magana ya shiga inuwa ya zauna sannan kuma ya cigaba da azumin sa Bukhari ya rawaito wannan hadisin wannan hadisin yana nuna mana yadda hukuma bayan cikakken bincike da duba da lamari ta fuskoki da yawa za ta dauki mataki akan mutane ta mayar da su kan abin da yake shine daidai mafi amfani a gare su wato shine daidai mafi amfani a gare su koda suna zaton cewa yin hakan ba shine daidai ba duk abubuwan da suka shafi duniya waɗanda za su kawo maslaha ko barna a bayan ƙasa ana gane su ne ta hanyar maimaituwa yau da gobe da jarabawa da gwadawa har a fahimci yadda abin yake amfaninsa da rashin amfaninsa duk ta haka za a fahimta mutane sun jarraba sun gani amintattun likitoci kuma sun tabbatar da cewa takuɗuwa yana kawo harbuwa da cutar coronavirus ga wanda cutar ta kama ko ƴan uwansa suka mutu ta zama yaƙini da ba wani kokwanto a kansa hakanan kuma za ta zama yaƙini ga wasu mutanen saboda sun samu tabbas ta wasu hanyoyin daban misalin likitoci da masu bincike akan cututtuka to ta hanyar su sun samu yaƙini da sauran mutane kuma wanda suka yarda da amincin likitocin nan da suka wato suka kuma yarda da hankalinsu da yarda da misalai na kamuwa da rasuwa sakamakon coronavirus to yadda da samuwar coronavirus za ta iya zamowa a ɓangare na yaƙini ko a ɓangare na biyu wato zato mai ƙarfin gaske amma abun mamaki har yanzu akwai waɗanda suke kan katanga wato suna ganin ba su gama tantancewa ba ko akwai cutar coronavirus ko kuwa babu abin da ya fi wannan ma ban mamaki a samu wanda zai iya yin ƙarfin hali ya ce wannan cutar babu ita ma kwata-kwata don haka zancen ba a dora doka akan abin da yake hasashe ana nufin wai cutar coronavirus ba ta tabbata ba wannan shi kansa shi za a kirawo da shirme ta yaya ne coronavirus ba ta tabbata din ba duk dubunnan mace-macen da ake yi da rashin lafiyar da ake yi duk da haka ba ta tabbata ba wanda zai faɗa haka sai ya bincika hankalinsa ta iya yiwa suna nufin cewa cutar ba za a iya tantance wanda yake da ita ba daga wanda ba shi da ita ba don haka dan menene za a riƙa yi wa mutane kuɗin guru a dinga ɗaukar kowa yana da cutar ko kuma a riƙa taka tsantsan da juna haka kurum don hasashen wata cuta haka masu wancan ra'ayin suke gani amma wannan magana ta fi ita ma shirme ce domin shari'a ta gina akan irin la'akari da hasashe da zato mai ƙarfi ga kuma irin yadda bayanan malamai suka zo suka tabbatar da haka na ɗaya Imamun Nawawi Allah ya masa rahama ya kawo bayanin yadda ake amfani da hasashe a abin da ya shafi annoba da cewa idan annoba ta afku ta yaɗu a cikin gari shin za a ɗauka har wanda bata kama ba ya zamo abun gudu sai ya ce akwai ra'ayi biyu na malamai amma ingantacciyar magana ita ce shi ma wanda bata kama ɗin ba zai zamo abun gudu da tsoro kamar yadda ya faɗa a cikin Rawdatul Talibin mujalladi na shida shafi na 128 na biyu Sheikh Al-Haitami shi ma yana faɗa cewa wasiyya a lokacin annoba ana ɗaukar ta ne akan sulusi ɗaya bisa uku na dukiyar mutum ko da kuwa mai lafiya zaro ne ya yi ta ba don komai ba sai domin yadda iska ta gurɓace jikin mutane ya zamo zai iya karɓar canji nan da nan da gurɓacewa ko da kuwa ba a ji ko an gani wata alama ta cutar ba a zahiri maganganun malamai a bayyane suke cewa gurbacewar iska yana da alaka kwarai da haka. Malai ya faɗa a cikin al-fatawal fiqhiyya fiqhiyyal kubra nasa mujalladi na 2 shafi na 16. Na uku, Imam Ibn al-Qayyim yana bayani akan sanannen hadisin nan da yake hana a tura dakuma marasa lafiya akan masu lafiya. Sai yace saboda yin hakan zai iya zamowa hanyar da zai harbi ɗayan da cutar ko kuma ya cutar da shi ta hanyar zuba masa wato ta hanyar zuba masa cutar ko kuma ya zamto ya cutar da shi ta hanyar zuba masa hasashe da tsoro, wannan kuma sai ya zamo hanyar da wani abu mara daɗi ya same shi. Malai ya faɗa a cikin ilamul muwaqqi'in a rabbil alamin mujalladi na 3 shafi na 152. Wannan bayani na Ibn al-Qayyim ya nuna cewa mutum ba zai samu sukuni ba idan ya zamo akwai tunanin yiwuwar samun wanda yake dauke da cutar a tare da shi. Na kawo waɗannan misalai da suka shafi annoba ne domin masu wancan ra'ayi cewa a shari'a ba a dora doka ta hanyar hasashe su san cewa budun-budun kurum suke yi ba wata fahimta ko tafiya akan hasken ilimi suke ba. Na hudu, kira'ar musulunci tana da ban sha'awa sosai saboda abinda mutum baya da tansa sai ya ga malamai sun kawo shi sun kuma yi bayani a kansa. A nan ga bayanin da yake nuna cewa wahali ma ana ɗora wasu ma'anoni masu ɗauke da hukunta-hukunta a kansa. Imam Izzuddin Ibn Abdussalam yana cewa yawancin wara'u wato tsantseni ana gina shi ne akan wahali kamar yadda ya faɗa a cikin al-Qawa'id as-Sughra nasa shafi na 4, mu'azzamul wara mabniyun 'ala al-awham. Wahali ba mai ma'anar shirme ba, yana nufin mai ma'anar hasashe, ma'ana tsantseni da mutum zai yi ya ƙi cin wani abu ko ya ƙi sawa ko ya ƙi sha ko ya ƙi shiga cikin wata harka. Duka yawancin wannan yana faruwa ne ta hanyar hasashe da kaffa-kaffa, kada mutum ya fada cikin abin da zai dame shi daga baya. Ba abin da ya kamata mutum ya yi taka tsantsan wajen kare shi kamar addininsa da ransa da lafiyarsa. Don haka dole mutane su yi aiki da hasashe su kauda jikinsu don ba su san masu ɗauke da coronavirus ba. Waɗannan misalai ne kaɗan na irin yadda malamai suke gudanar da matsaloli. Matsala ta 5, akwai kuma masu cewa a shari'a ana aiki da zahiri ne kurum, suna cewa ba daidai ba ne a riƙa ɗauka mutane ba su da lafiya. Asalin mutane duk lafiya ce da su. Wasu daga cikin masu irin wannan tunanin suna cewa wai wani kuturu ya zo gurin Annabi alaihi salatu wassalam sai ya ba wa sahabbai hannu duk suka gaisa da shi, amma da ya matso wurin Annabi alaihi salatu wassalam sai ya ƙi gaisawa da shi saboda shi ya ga kuturtar a tare da shi, amma su kuwa sahabbai ba su gani ba. Don haka sai Annabi alaihi salatu wassalam ya kyale su suka gaisa da wannan kuturin. Wannan magana cike take da kusakurai. Maganar zuwan kuturu wannan ƙarya ake yi wa Annabi alaihi salatu wassalam, wannan abu bai faru ba. Wanda kuma yake hakan ya faru to ya kawo a inda ruwayar ta zo da sanadinta ingantacce. Ga bayanin yadda za a gane lamarin. An rawaito cewa wai wani kuturu ya zo sai Annabi alaihi salatu wassalam ya kama hannunsa ya sa shi a cikin kwanon abinci don ya ci. Sannan kuma Annabi alaihi salatu wassalam ya ce mu mun yi tawakkali mun kuma yarda da Allah. Abu Dawud da Tirmidhi sun rawaito wannan hadisi, amma shi da kansa Imam Tirmidhi ya ce ruwayar ba ta da inganci. Abin la'akari wannan da nake faɗa fa ba ita ce waccan wanda suke faɗa ba. Masu kawo ruwayar suna cewa Annabi alaihi salatu wassalam ya ƙi gaisawa da shi amma ya bar sahabbai wai sun gaisa da shi. A wannan da na kawo yanzu ba a kawo mazancin akwai wasu sahabbai da suke wurin ba. Sannan shi Annabi alaihi salatu wassalam ne ya kama hannun nasa da aka ce wato ya sa a kwanan ba zancen gaisuwa a ciki, ko kuma Annabi alaihi salatu wassalam da aka ce ya sa a kwanan ko kaɗan ba zancen hannu a hadisin ko ba zancen gaisuwa a ciki. Na kawo wannan ne fa don a ga bambanci, amma waccan ta farko da suka kawo ƙarya ce aka danganta wa Annabi alaihi salatu wassalam. Ita kuma wannan ba ta da inganci. Sai dai akwai wani hadisi da Imam Muslim ya rawaito cewa wani kuturi ya biyo tawagar kabilar Saqifa. Sai ya nemi ya shigo Madina dan ya yi wa Annabi alaihi salatu wassalam mubaya'a. Sai Annabi alaihi salatu wassalam ya aika masa da cewa mun yi maka mubaya'a. Ka koma daga nan inda kake. Wannan hadisi ne ingantacce kuma a bayyane yake cewa Annabi alaihi salatu wassalam yayi aiki da hasashe domin kada wasu su dauki cutar ko ya yada ta da sauransu. Dan kan aiki da zahiri a dauka kowa yana da lafiya dan haka a kyale mutane su yi ta takudayya da juna ba tare da an sa dokar hana zirga zirga ba a lokacin da annoba take bazuwa. Wannan karkataccen tunani ne. Bari mu bayar da amsar dalla dalla. Da farko dai aiki da zahiri haka yake a abin da ya shafi ayyuka da hukunta hukunta na zahiri kamar ibadu da tabbatar da laifi da sauransu. Za a gane misalin aiki da zahiri a yadda Annabi alaihi salatu wassalam ya zauna da munafukai ya san su sarai amma ya iya kashe su dan kada wasu da suke can gefe su yi mummunan zato da cewa yana kashe sahabbansa. Bukhari ya rawaito wannan hadisin. Wannan aiki ne da zahiri amma duk wani abu da ya zamo a bude ba ganin sa ake yi ba to wani ana aiki ne da abin da jarabawa da gwadawa ta yau da gobe suka tabbatar. Sannan kuma amintattun likitoci sun tabbatar da cewa samuwar cutar ita ta wannan corona virus da yanayin yadda take yaduwa idan har mun yarda su ne ahlul zikir a wannan bangaren to dan me za mu ƙaryata su kuma abin mamaki kuma mu ƙaryata su in wata cuta ta kama mu ko iyalanmu wanda ya raba tsakanin waɗannan abubuwa guda biyu bai yi adalci ba ya zama kuma ba shi da wata hujja sai dai kurum shi dai duk bai yarda da bai yarda ba tunda abin bai fito ta yadda yake so ba. Wannan kuma sunansa tsaurin hanci da kin bin gaskiya. A bayyane yake saboda abin da muke gani tsaro tsaro cewa takuduwa tana sawa a harbu da cutar coronavirus. Wannan kadai ya isa a dora hukunci a kansa wato a nemi mutane su rarrabu kada su takuda. Wannan fa tare da ba a fuska ko a hanci ko a jiki ake gane wanda ya kamu da cutar ba da farko. Amintattun likitocin sun ce cutar tana da matakai uku waɗanda suka harbu amma suna cikin matakai na ɗaya da na biyu. To sun tabbatar da cewa babu wani abu da za a iya gani a tare da su sai dai za su ci gaba da yaɗa cutar duk lokacin da suka yi takwaɗayya da wasu. Waɗanda cutar ta shiga kuwa a mataki na uku a tare da su su ne ake gani a kwance suna ta numfashi da ƙyar ko suna ta ƙeƙasashen tari ko an sa musu ventilator don su samu wadatacciyar iska da sauransu. Za mu gane cewa irin wannan hali na yaduwar annoba shari'a ta yi amfani da hasashe domin Annabi alaihi salatu wassalam yana cewa idan annoba ta faru a wata ƙasa ba kwa cikin ƙasar to kada ku shiga idan kuma kuna ciki ta afku to kada ku fita daga ƙasar don guje mata. Bukhari da Muslim sun rawaiti wannan hadisin. Ibn Sirkan yana faɗar magana mai kyau a game da wannan hadisin cewa akwai fa'idodi guda biyu game da wannan hadisin. Na ɗaya an hana a shiga ne saboda kada su sheƙi iskar da ta ɓaci ta gurɓace wanda nan da nan sai su fara rashin lafiya. Na biyu saboda kada su makoyaci masu rashin lafiyar sai zafin bala'in ya yi musu yawa. Ya kawo wannan magana ne a cikin littafinsa mai suna At-Taratibul Idariya na Imam Al-Kattani mujalladi na ɗaya shafi na 467 zuwa 468. Malamai da yawa sun faɗi irin wannan ma'ana kamar Ibn al-Qayyim da Ibn Hajar da sauransu. Muhimmin abin da ake son nunawa a nan shi ne duk matakan kariya ana bin su sai a killace mai lafiya wuri guda mara lafiya da tsofaffi ma haka. A mutane kuma kowa ya tsaya a gidansa sauran mutane waɗanda aka samu da rashin lafiyar a kai su wurin kawwamewa na musamman wato isolation centers. Gano wannan daga wancan hadisi sai mutum ya bude kwakwalwarsa. Matsala ta shida wasu suna tambaya cewa hadisi ibnu abbas da ake kafa hujja da shi akan dakatar da sallar juma'a da jami'i saboda corona virus wai ana cewa kamar kafa hujja da shi bai zauna yadda ya kamata ba dan haka suke buƙatar ƙarin bayani kafin a bada amsa zai fi kyau a kawo hadisin yadda yake sannan amsar ta biyo baya Abdullahi ibn Abbas ya faɗa wa mai yi masa kiran sallah a wata rana da aka yi ruwan sama mai yawan gaske sai ya ce dishi idan ka zo daidai ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah to a maimakon haka ka ce ku yi sallah a gidajenku ala sallu fi buyutikum sai mutane su cika da mamakin yin haka sai Abdullahi ibn Abbas ya ce kuna mamakin yin hakan ko to wanda ya ji da alkhairi ma yayi haka ya ci gaba da cewa zuwa juma'a wajibi ne amma nayi gudun na fito da ku daga gidajenku ko nayi gudun na sa ku a kuncin fitowa daga gidajenku ku zo ku shiga cikin tabo da dagwalo ko tsananin sanyi mutulin ya rawaito wannan hadisi abin da aka yi a wannan hadisin shine yadda ibnu abbas ya dakatar da mutane zuwa sallar juma'a dan kada ya kuntata musu anan malamai sun yi tankade da rayaya dan a fito da sababi wato a yaran masu usulul fiqh kuma sai a ce illa da ta sa wato da ta saba ko kuma ta bayyana wannan rangwamen dan a dauke shi samfuri da za a iya kiyasta wasu uzuran akan wannan illa a dunkule illar anan ita ce kada sa haɗi da damuwa da shiga kunci kamar yadda imamul aini ya nuna a cikin amdatul qari sharhin wato sahihul bukhari na imamul aini mujalladi na 8 shafi na 310 wannan ne yasa abul maali ibnu manja yake cewa duk abin da zai kore nutsuwa kamar zafi mai tsanani to uzuri ne dan haka ne malaman mazhabin hanbaliya a wajen bada hukunci da fatawa suka dauki uzurin ruwan sama daidai da sanyi wajen hana komai ya kawo a cikin al-mubdi'u na ibn al-muflih mujalladi na 2 shafi na 19 malamai sun dauki wannan illa ta kuntatuwa da rashin nutsuwa sun fadada bincike a kanta suka shigar da abubuwa da yawa a garkashinta a matsayin uzuran da za su hana a je juma'a a cikin hadisin muwatta abdullahi bin umar yayi kiran sallah a wani dare mai sanyi da iska sai yace ku yi sallah a cikin gidajenku sannan yace annabi yana umartar mai kiran sallah a dare mai sanyi bayan an yi ruwan sama da yace ku yi sallah a gidajenku muwatta malik imamu malik ya fitar a littafinsa akan haka sai imamu baji ya ƙara bayani da cewa ibnu umar yayi kiyasin samuwar iska ya daidaita ta da ruwan sama illa da ta haɗa su kuma ita ce wahalar da za ta haɗu da mutane imamu al-baji ya faɗa a cikin al-muntaka mujalladi na 1 shafi na 165 haka nan at-tajwid wal-iklin na mawaq mujalladi na 2 shafi na 274 wato a larabci qala al-baji qala ibnu umar al-rihu ala al-madari wal'ilatu al-jami'a al-mashaqqatu al-lahiqa shi kuma ibnu abdul bari ya fito da bayani akan illar a fili da cewa daga fiqhun da yake cikin wannan hadisin shine ya nuna rangwame akan zuwa sallar jami'i a daren da ake ruwa da iska mai tsanani akan wannan ma'ana kuma za a dauki duk wani uzuri da zai hana zuwa ko wani lamari mai cutarwa ibnu abdul bari ya faɗi wannan a cikin al-istidkar mujalladi na 1 shafi na 354 a nan shi ma ya fito da illar wato rashin takurawa idan da akwai uzuri kokarin kare rai da rayuwa kuwa ya isa uzuri wahala wato al-mashaqqa da take sawa a yi rangwame a wasu ibadu kala biyu ta ɗaya wahalar da ba ta rabuwa da duk bauta suna tare a kodayaushe kamar wahalar yin alwala a lokacin sanyi ko yin sallah a lokacin zafi da sanyi da yin azumi cikin zafi kamar wahalar da take cikin neman ilimi da sauransu irin wannan ba a yin la'akari da ita domin aka bi wannan wahalar za a tara yadda bautar ma baki ɗaya wahala ta biyu ita ce wanda yawancin ibadu ba sa tare da ita faɗowa take yi sai dai nau'i nau'i ce nauyi na daya wanda take da girma sosai kamar wahalar jin tsoro na faucewar rayuka ko gabbai irin wannan tana wajabtawa a sani saukakawa da rangwame daga shari'a saboda kiyaye rayuka da gabbai yana daga cikin maslahar duniya da lahira ta mutane dan haka a kiyaye su yafi da a bar su haka nan su saraya a lokacin da ake yin wata bauta ko kuma wato jimlar wasu ibadu nauyi na biyu wahala mai sauki kamar dan ciwon hakori wanda yake kadan ko ciwon kai kadan ko bacin rai kadan irin wannan ba al'akari dai domin samar da matsalar da take cikin yin bautar yafi a tsaya kulawa da wannan wahala nauyi na uku wahalar da take tsakanin waɗannan guda biyu duk abin da yake kusa da wahala ta nau'in farko sai a hada shi da ita a yi musu rangwame wanda kuma yayi kama da wahala ta nau'i na biyu wannan ba za a kula da shi ba kamar dan zazzabi kadan da dan ciwon hakori kadan da sauransu sai dai wasu dalilan na waje kuma za su iya sawa a rinjayar da wani bangare akan wani Malam Ibn Izzuddin Ibn Abd al-Salam ya faɗa a cikin Qawa'id al-Ahkam mujalladi na biyu shafi na bakwai wannan bayanin nawa ya nuna mana cewa dukkan wahalar da za ta jawo a rasa rai ko wasu gabbai to za a dauke ta uzuri mai karfi a bayyane yake cewa tsoron kamuwa da coronavirus zai zama uzuri don hakan an dakatar da jam'i da juma'a ba a yi wani laifi ba har ga Allah madaukakin sani a takaice malamai daga dukkan mazhabobi suna ware babi guda akan uzuran da za su sa a ƙi zuwa juma'a wannan ya nuna girma da darajar ta sallar juma'a domin babu babi sukutum akan uzuran rashin zuwa sallar jama'a sabanin juma'a sannan kuma ya nuna yadda suka kula akan bada mafita ga masu uzurin daga cikin uzuran akwai jin tsoro kuro Imam Hassan al-Basri yana cewa an yi rangwame ga mai jin tsoro kada ya je juma'a kamar yadda ya kawo a cikin littafin Ibn Battal Sharh Sahih al-Bukhari mujalladi na biyu shafi na 493 wato qala al-Hasan yurakhasu fil juma'a lil kha'if a nan bai faɗi wani irin tsoro ba domin zai iya kasancewa mutum ke ƙi zuwa saboda tsoron abokan gaba ko tsoron kada a taɓa mutuncinsa ko dukiyarsa ko tsoron kada abokan tafiyarsa su yi masa nisa ko tsoron masu bin tabashi su kama shi ko wata dabba akan hanya da za ta iya cutar da shi ko wata cuta ta kama shi wannan duka tsoro ne za ka iya shiga cikin waccan magana kai tsaye abin la'akari a nan shine akwai tsoro kwarai dangane da kamuwa da wannan mummunar cuta babu laifi don gudun hakan in malamai sun ba da fatawa akan a jingine zuwa masallatan musamman akwai kare rayuwa da lafiya ga wasu bayanai na malamai da za a daɗa dubawa bayani na ɗaya Imam Izzuddin Ibn Abd al-Salam yana cewa ana kaddamar da kare rayuka da kare mutuncin mata akan sallar juma'a ba tare da an ba da wani zaɓi a tsakanin kula da waɗannan wajibai ba da yin ita sallar juma'a ɗin ba saɓanin ƴan ƙananan ujirai waɗanda za su saraya ne saboda ƙarfin wajibcin juma'a sannan a ba da zaɓi tsakanin yin azahar ko yin juma'a Imam Izzuddin Ibn Abd al-Salam ya nuna cewa duk abin da zai bayu zuwa rasa rayuka ko keta mutuncin mata to za a kula da shi sannan a dakatar da zuwa sallar juma'ar saboda kariya ga waɗannan abubuwa da malamin ya nuna ya zama wajibi ne ma a fara kulawa da su ba tare da wani zaɓi ba na biyu Imam Nawawi ya taso da matsalar samuwar uzuran da za su hana zuwa sallar jama'a ya fara da hukuncin ita kanta sallah a cikin jam'in tukuna cewa wasu suna ganin sunna ce wasu kuma suna cewa fardu kifaya ce wasu kuma suka ce fardu ainin ce wato dole ce akan kowa daga nan sai yace idan muka ce sunna ce zuwa jam'i to sunna ce mai matakar ƙarfi. Idan mutum ya warka saboda wani uzuri to zancen ba a so ba to ya ki zuwa jami'i baya ya kauce. Zancen ba a so ya ki zuwa jami'i baya ya kau. Amma wannan baya nufin idan ya bar zuwa sallar jama'a ko jami'i saboda uzuri zai samu falalarsa. San ba zai samu falalarsa ba. Amma dai ba shi da wani zunubi akan yin haka kuma zancen ba a so yake zuwa ba ma ya soka daga kansa kamar yadda malam Nawawi ya ka a cikin al-majma'u mujalladi na 4 shafi na 204 waɗannan malamai magabata sun fito mana da illar da za a yi la'akari da ita matukar akwai shiga kunci da takuruwa to za a iya barin sallar juma'a da jami'i ma idan lamari kuma ya hada da annoba kamar ta corona virus wanda take yaduwa sakamakon takuduwa to babu wani laifi a fike hance da za a ce ba za a ja hankalin mutane da su dakatar da zuwa masallacin ba matsala ta takwas wasu suna ganin annobar corona virus ba abin da ya dace a gwada ta da shi sai yaki amma duk hautsinin yaki Allah ya nuna a yi sallar jami'i wannan tunanin bai zauna daidai ba domin ba ta yadda za a yi a kamanta wannan cuta da yaki a ce kuma za a fitar da hukuncin ba za a rufe masallatai ba saboda a yaki ma ba a tsayar da sallar jami'i ba abin la'akari a nan shi ne masu wannan tunani ba su tattara ayoyin da duk suka yi magana a kan yadda za a yi sallah a yaki ba sun fahimce su a lokaci guda domin sallah a yaki ba ta da babidi guda ɗaya ayar da suka fi hararowa a cikin suratul nisa'i aya ta 102 ce wadda ta koya yadda zai yi mutum zai yi sallah wasu mutane wato suna tare da shi idan sun gama kuma wasu ya zo su ma a yi tare da su wannan a bayyane yake akwai wata nutsuwa ko yaya take da za a iya yin waɗannan sallolin a cikin jama'a lokacin yaƙi amma a lokacin da tsoro ya yi tsoro shi ne kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce idan kuma kun jin tsoro idan kuna jin tsoro to ku yi sallar kuna tafi ko kuna haye idan kuma kun samu aminci to sai a ambaci Allah kamar yadda ya koya muku abinda ba ku taɓa sani ba Baqara aya ta 239 masu tafsiri suka ce za a yi sallar ana kallon gabas ko ba a kallonta a tsaye ko da nuni kurum wannan sallar ita ce za a yi a lokacin da ake karafiya ko wata dabba ta biyo mutum ko wani abokin gaba ko ruwa ya kwaso mutum a dunkule in ji Imamul Qurtubi duk wani abu da mutum yake jin tsoron ransa to abinda wannan ayar ta kunsa ya halatta ga mutum Al-Jami'u li Ahkam al-Qur'an na Imamul Qurtubi mujalladi na 3 sharhi na 223 Tafsir al-Qur'an al-Azim na Ibn Kathir mujalladi na 1 shafi na 655 zuwa 56 dan gare da sallah a cikin halin yakin kuma Abdullahi ibn Abbas yana cewa sallar tsoro raka'a ɗaya ce Muslim ya rawaito wannan hadisin in muka dauki yanayin yaduwar cutar corona virus an yi bayani ba san ta inda za ta kullo ba shin a gaisawa ne ko kuwa a tari da wani zai yi ko kuwa a taba guraren da wani ya taba ko kuwa ta ina in kiyasi za a yi ta fi kama da ayar da take cikin Baqara sai ya zamo kowa ya bazama yana sallah a burgice amma an ce kowa ya zauna a gida shi da iyalinsa su yi sallah wannan ya fi nutsuwa tare da cewa akwai cutar amma mutum ya san iya mutanen da suke tare abin da zai fi sawa a iya tantance matsalar in ta faru cikin sauki wannan ya fi kama da sallar ayat nisa'i ta nuna ta fuskar cewa akwai wata nutsuwa a cikin sallar a gidaje wanda shi ma din sai an yi kaffa kaffa kamar yadda masu sallar tsoron aka umarce su da su rika yi suna lura wannan ne ma ya sa Imam Fakhruddin Razi yake cewa wannan aya ta nuna wajibcin daukar matakan tsaro daga abokan gaba sannan tana nuna cewa wajibi ne a dauki matakan tsaro daga dukkan wani abu da ake zaton mai cutarwa ne wato al-madarul magnuna dan haka ya zama wajibi a je a nemi magani da kokarin samar da kariya dan kada a fada cikin annoba haka nan wajibi ne a kauce kada a zauna karkashin garun da ya karkace Fakhruddin Razi ya faɗi wannan a cikin Mafatihul Ghaib mujalladi na 11 shafi na 207 a dunkule auna corona virus da yin kiyasin ta da yaki ba shi da wata fuska in har ma akwai to sai an tsaya an tantance wanne yakin ne za ta fi kama da shi wanne ne kuma ba za ta yi kama da shi ba za a kalli ayoyin duka ne ba wai a ware wata amanta da wata ba wannan fa tare da cewa akwai sabani sosai tsakanin malamai wajen tantance yaya gurgurdan tsoron da zai iya sawa a yi sallar iri ta farko ko ta biyu yake Malam Shokani ya faɗa a cikin Fathul Qadir mujalladi na 1 shafi na 348 matsala ta tara tambaya ta zo cewa akwai damuwa kwarai cewa an bada damar a bude kasuwanni dan a sayi abinci amma an ki bude masallati ba na son zargin mutum musulmi akan wani abu mai harshen damu da ya shafi addini har sai na yi dogon tunani wannan matsalar tana da matukar rikitarwa shine abin da yake daurewa mutanen gari kai sai na yi la'akari da ba mu ne a iya arewacin Najeriya hakan take faruwa gare mu ba duk kasashen musulmi hakan abin yake matsalar tana buƙatar duba dalilan da suka jawo bude kasuwa amma ba a bude masallaci ba domin tun farko da masallaci da kasuwa aka hada aka rufe menene yarin jayar da bangaren kasuwar har aka ce mutane su je su yi sayayya aka ke kasa-kasa aka ki bude masallatai kamar cutar anan kadai take ko kamar anan kadai ta tare na ga ra'ayuka guda biyu akan wannan wasu suna ganin dan menene za a yi irin haka idan dai ba raina bangaren addini aka yi ba sannan abin gudun na yaduwar corona virus a tsakanin mutane yana faruwa sakamakon cinkoson da mutane suke yi a kasuwanni ta iya yiwa a samu irinsa a fiye da masallatai za a iya bude masallatai na juma'a a yi duk abin da za a iya yi a awa daya zuwa biyu ko kuma me ya hana a sa ranar juma'ar ta zamo ranar zuwa kasuwannin ko ta zamo ɗaya daga cikin kwanakin zuwan waɗannan daga ji bayanai ne da sai mai kishin addini na gaskiya ne zai iya yin su ɗaya ɓangaren kuma za su ga ba laifi don an yi haka kasancewar sai an ci za a iya yin bauta tare da cewa ba duka kasuwanni aka buɗe ba an faɗa wa mutane su ɗauki matakan kariya na sanya takunkumi da ba da tazara da sauransu sannan kuma in aka buɗe komai da komai zai zamo an wargaza irin nasarar da aka samu ta daƙile yaduwar cutar da sauran bayanan da suke za su karɓu wannan shine a takaice bayanin ɓangarorin guda biyu a nan ma kamar kowane lokaci na yi imanin duka ɓangarorin guda biyu suna yi don ƙoƙarin tabbatar da maslahar addini da al'umma da bin abin da suka amince a wannan lokacin bai kauce wa addinin musulunci ba babu zargin son zuciya ko goya wa hukumomi baya haka kurum ko jin sai an saba musu da sauran irin waɗannan hanyoyin na daina magana da juna a gaskiya wayewar mutanenmu da yanayin ci gaban ƙasashenmu bai kai yadda za a kulle mutane baki ɗaya ba zai yiwu a rufe mutane baki ɗaya ba gwamnati ba ta kawo musu abin da za su yi maganin yunwa da shi ba zai yiwu ba kuma ba a bar su sun fita sun nemo abin da za su ci ba wajibin hukumomi ne su tallafa wa al'umma da abinci da kayan masarufi kamar yadda aka fito da hakan a bayanan da suka gabata ni da na dubi matsalar abubuwa guda biyu ne suka faɗo mini a zuciyata na ɗaya hadisi Abdullahi bin Umar da ya rawaito daga annabi alaihissalatu wassalam yana cewa idan aka kawo wani daga cikinku abinci sannan kuma ga sallah an tayar to ku fara da cin abincin kada mutum yayi gaggawa har sai ya gama biyan bukatar sa daga abinci. Bukhari ya rawaito wannan hadisi. Wannan hadisin yana nuna yadda mutum da yake cikin yunwa da bukata kamar yadda wato aka kulle mutane a gidajensu. Alhali suna cikin tsananin bukatar sayan kayan abinci. Da mantan ba su da kayan ballantana an rufe su rufe. Lallai za su shiga tsanani. Dan haka akwai bukatar su samu abinci kamar yadda Annabi alaihi salatu wassalam ya yi rangwame ga wanda ya ji kiran sallah da dakata ya biya bukatar sa ta cikin abinci. Akan wannan hadisin ne Hausawa tuntuni cikin raha sukan ci ci gaba yake da sallah. A cikin wata ruwaya da Abu Haris ɗaya daga cikin daliban Imamu Ahmad ya rawaito daga wurinsa yana cewa an tambayi Imamu Ahmad game da abinci idan aka kawo shi ga kuma sallah an tayar yaya za a yi. Sai ya ce waɗannan hadisai kan sun zo amma a lokacin mutane suna cikin yunwa. A yau yana nufin a lokacinsu saboda ba yunwa da zai shirya ya tafi sallar da na fi kwaɗayin haka, in ji Imamu Ahmad. Bayan kawo wannan ruwaya sai Ibnu Rajab Al-Hanbali ya ce wannan ruwaya tana nuni akan kaddamar da cin abinci akan sallah ya keɓanta ne a lokacin da mutane gaba ɗaya suka shiga yunwa da tsananin bukatuwarsu zuwa abinci. Fathul Bari na Ibnu Rajab Al-Hanbali mujalladi na 4 shafi na 107. Wannan magana ta Imamu Ahmad ɗaya ce daga cikin bayanan da aka rawaito daga wurinsa. Yana kokari ya fito da fuskar da ta sa aka ce a kaddamar da abinci wadawancan hadisin akan yin sallah. Ko malaman mazhabin sun karbi fassara a matsayin mazhabinsu ko ba su karba ba, manufa dai yunwa da bukatar abinci tana sawa a yi wani hukunci irin wannan da muka gani. Mutane suna kulle suna ci gaba da ibadu a cikin gidajensu amma fa ba su da abinci da kayan masarufin da suke da tsananin bukata. Akan haka a hakika ba wani laifi don an ba su dama sun je sun sawo abinci. Na biyu, satuna bayanan malamai idan aka sami karo tsakanin ginshikan nan na dole guda 6 wato kulawa da addini, rayuwa, dukiya, zuriya, hankali, mutunci. Idan aka samu cin karo tsakanin wasu daga waɗannan abubuwa, malamai suna yin dogon nazari musamman a irin matsalarmu da ta shafi addini da rayuwa. Na ɗaya, abin la'akari shi ne kiyaye rai kansa haƙƙin Allah ne da ya ɗorawa bayi, ba wai haƙƙin bayi ba ne su da kansu. Kamar yadda Imamu Sha'ibi ya faɗa a cikin Muwafaqat mujalladi na 3 shafi na 102 ya ci gaba da cewa idan Allah ya cika wa bawa rayuwarsa da hankalinsa waɗanda da su ne abin da aka nemi ya yi na takalifi zai samu, to bai halatta ba ga bawa ya bi hanyar da zai sarayar da shi ba, bai halatta ba. Na biyu, sannan yana da kyau a san haƙƙoƙin Allah ba kai ɗaya suke ba. Muwafaqat da Sha'ibi mujalladi na 3 shafi na 561. Sannan Imamu Izzuddin bin Abdulsalam ya faɗi cewa akwai abubuwan da ake kaddamar da haƙƙin bayi akan haƙƙin Ubangiji domin irin tausasawar da yake yi musu a zamansu na duniya. Sai ya bada misalai a cikin wato a ciki akwai duk uzuran da suke sawa a bar zuwa sallolin jam'i da juma'a. Ya kawo wannan a cikin Qawa'idul Ahkam na Izzuddin bin Abdulsalam mujalladi na 1 shafi na 117. Na 3, ga wanda suke ganin maslahar buɗe masallatai ta furin jayi, ya kamata a yi la'akari da cewa lokacin uzuri da tsananin buƙatar abinci mutane suke. Don haka, tunda a lokacin rangwame ake, to malamai sun ce a lokacin rangwame ana barin maslaha mai rinjayi a yi aiki da maslahar da ba ta da rinjayi. Saboda uzuri za a guje wa shiga wahalhalu. Qawa'id al-Ahkam na Izzuddin bin Abdulsalam. Wato a ma'anance, wa fi rukhasi tutraku al-masalihu rajiha ila al-masalihi al-marjuha lil-udri daf'an lil-mashaq. Mujalladi na 1 shafi na 42. ma'ana ayyuwa mutane rangome da su je su nemi abinci da kayan masarufi don su karbafa rayuwar su nayi tunanin tun farko da an zauna da kungiyoyin yan kasuwa da na kasuwannin an duba yadda an kulle mutane yaya abun zai kasance waɗanne dabaru za a bi dan kada mutane wato su shiga tsananin buƙatar kayan masarufi ga su kuma a kulle waɗanne irin matakai da sharadai za a sa wa mutane dan kada a samu cinkoso a kasuwannin wasu daga cikin waɗannan ba a yi su ba sai daga baya bayan an bude da farko aka samu takudayyar da ba a taba samun irin ta ba har sai da jihohi kamar Katsina suke yawo a lunguna suna shela suna cewa wanda ya san ya je Kano a ranar kaza yayi kokarin killace kansa a musulunci an yarda duk abin da hukumomi suka tabbatar ta hanyar tuntubar ahlul zikiri kamar likitoci da masu aikin kiwon lafiya akan wannan annobar cewa abin zai cutar da mutane misali to dole hukumomi su dauki matakan da waɗannan masana suka nuna musu sannan in wani cikin jama'ar gari ya ki bin wannan dokoki an yarda a shar'ance a bi hanyoyin da za a ja hankalinsa don ya bi dokar a wannan babin ma gari da ƙasa da al'umma suna da nasu tsarin da zai iya bambanta da wasu Ghiyasul Umam na Al-Juwayni a Turuqul Hukumiyya na Ibn al-Qayyim a Tawzira na Ibn al-Farhun duk sun kawo wannan matsala ta goma wani ya kawo tambaya ga jeruwa cewa a wata ka'ida ta usulu an ce idan an yi umarni da aikata wani abu to ana hani ne kada a yi kishiyar wannan abu tunda Allah ya ce a raya masallatai to yana nufin kada a kulle su kenan wannan ka'ida haka take sai dai masana ilimin usulul fiqh din suna faɗa cewa umarni yana tabbata ne da lafazin da aka yi amfani da shi dan haka dilalarsa wato abin da yake nunawa yana da matukar ƙarfi shi kuma bangaren hanin an nuna shi ne da ma'ana ba da lafazi ba don haka dilalarsa ba ta kai ta lafazin ƙarfi ba saboda haka ma'anoni da yawa da kefance-kefance wato al-mustafniyat da yawa za su yi saukin shiga wannan bangare na ma'ana bari mu bada misalin yadda za a gane cewa ka'idar a bayyana take ba wani abu mai zurfi da wahalar ganewa a ciki an yi umarni da yin azumi a watan Ramadana ma'ana an hana kin yin azumi kenan amma kowa ya san akwai lalura da uzurai da shari'a ta faɗa waɗanda za su sa a dakatar da yin azumin akwai kuma uzuran da tabarwa malamai su fitar da hukuncinsu bisa yadda za su faru ko su afko wa mutane a mabambantan lokuta da yanayi da suka shafe su wannan fa tare da samuwar wancan umarnin na hanin ko kuma umarnin da hanin tunda akwai uzuran ashe sai a duba uzuran a gani abinda wasu suka kasa fahimta a wannan lokacin ba fa a cikin lokacin rashin matsala ake magana ba yanzu wata cuta ce ta zo da wata matsala wadda fatawar da za a bayar ba daidai take da lokacin da ake zaune salim alim ba misalin da aka kawo na hana rufe masallatai haka abin yake idan ba matsalolin da ake ciki yanzu kuwa abinda wannan matsalar take bukata shine a fitar mata da hukunci a matsayinta na bakuwa ko sabuwar matsala nazila ba a yi ta daurura a kan hukunci guda ɗaya ba matsala ta 11 tambaya ta ce shin zai iya ware ko mutum zai iya ware wani wuri a cikin gidansa da sunan masallaci don yin itikafi musamman a wannan lokacin da aka kulle masallatai itikafi dai sunna ko mandubi ne don haka ba wajibi ba ne yana daga cikin nau'in bautar Allah maɗaukakin sarki da ya nuna wasu daga sharɗansa wato kai a masallaci domin ya ce wa antu wa atibuna fil masajidi kuma yin itikafi a cikin masallatai mai da ya zo a Baqara aya ta 187 hakan a cikin wata ruwaya da aka rawaito daga Aisha Allah madaukakin sarki ya kare yadda a gare ta wanda ta zayyana irin abubuwan da suna annabi ta tabbatar na itikafi take kada a kuskure a yi itikafi sai a masallatin sallar juma'a Abu Dawud ya rawaito wannan hadisin wasu sahabbai irin su Hudayfa sun tafi akan sai a masallatin Makka da Madina da Baitul Muqaddas ko Baitul Maqdis wasu kuma suna ganin sai a masallatin juma'a kurum za a yi Imam Malik da wasu malaman suna ganin wanda ba zai bukaci ya fitar dan yin sallar juma'a ba zai iya yin itikafin sa a masallatin kansu salawat akwai haushakan malaman mazhabin malikiya irin su Ibn Lubaba da suke gani za a iya yi a koina mazhabin hanafiya ya halatta wa mata kurum su yi itikafi a wurin da suka ware a cikin gidajensu a matsayin masallaci mu wadda malik hujalladi na daya shafi na 313 hakanan mudawwana ta sunun mujalladi na daya shafi na 298 hakanan aljami'u li ahkamil qur'an na imam al-qurtubi mujalladi na biyu shafi na 333 hakanan al-ikhtiyar na al-maisili mujalladi na daya shafi na 146 hakanan al-bahrur ra'iq na ibnu nujaym mujalladi na biyu shafi na 324 hakanan Raudatul Mustabin na Ibn Baziza mujalladi na 1 shafi na 548 hakanan Adh-Dhakhira na Imam Al-Qarasi mujalladi na 2 shafi na 534 wadannan duk ra'ayuka ne da ba su kai karbin bayanin waccan ayar da hadisin da Aisha ta fadi cewa haka sunnar Annabi ta gudana ba sannan kuma akwai lokacin da matan Annabi alayhi salatu wassalam Aisha da Hafsa da Zainab Allah ya kare yadda a gare su suka bukaci za su yi itikafi a masallaci sai Annabi ya hana su su yi a masallaci da sai ya halatta a yi a gida su ma ba za su zo masallaci su fara shirye-shiryen shiga ba sannan kuma da ya halatta a yi a gida da Annabi alayhi salatu wassalam ya faɗa musu cewa abin da sauki kowace ta yi a gidanta dan haka duk wanda yake bance kansa a gida zamu dauka ya shiga khalwa ne kurum amma ba itikafi ba hukunta hukuntan masu itikafi ba sa hau kansa ba a ƙarshe muna da kira ga al'umma da a dada hakuri da halin da aka samu kai a ciki mu dada tawakkali ga Allah shine mai komai da komai babu da mafaka sai zuwa gare shi kurum mu dada dagewa da addu'o'i musamman a waɗannan kwanaki na goman ƙarshe na Ramadana waɗanda Allah yake amsa addu'o'i a cikin su mu roki Allah ya dauke mana wannan cuta a bayan ƙasa ya kuma ba wa waɗanda suka kamu da ita lafiya waɗanda kuma suka rasu Allah ya yi musu rahama ya shafe kurakuran su ya sa su a aljannar firdausi ya kyauta na mu zuwa kamar yadda muka saba ga wata addu'a daga cikin addu'o'i da Annabi alaihi salatu wassalam ya koya mana mu rike cewa اللهم إني أعوذ بك من الهدم وأعوذ بك من التردي وأعوذ بك من الغرق والحرق والهرم وأعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لديغا daga ƙarshe ina ga hankalin mai sauraro cewa wannan ita ce fituwa ta 11 na rubutun babban malamin mu Farfesa Abar Muntalabi yake hafizahullahu ta'ala a inda ni mai karantowa ɗalibinsa Yusuf Jafar Talha Abu Hudayfa na karantu tare da mai kula da na'ura injiniya MACD muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mu da abin da muka saurara kuma muna roƙo Allah ya kare mu da ƙasarmu daga wannan annoba ya ije mana ita ya ji kan waɗanda suka rasu daga cikinmu Allah ya ba mu iyukan muwafaka da daren Lailatul Qadri Allah ya karɓa mana ibadunmu da sauran ayyukanmu na ƙwarai آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك